sashen Hausa na murar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio da ke Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishinmu na murar Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto kan matakan da al'ummar nasarawa gom a Sigato ke ɗauka don yaƙi da fyaɗe da luwaɗi. Adama masu bukata ta musamman ke kuka ana nuna musu wariya. ƴan Najeriya masu kasuwanci a jamhuriyar Nijar sun ja hankalin juna wajen gujewa tsoma baki da lamuran babban zaben ƙasar. Muna da shirin yanayi da muhalli da kuma sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Za mu kammala da sharhin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Hajiya Talata, ƴan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun dauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. Sama da ɗalibai 300 ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin Kankara, bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar Juma'a, ko da yake wasu ɗaliban sun samu sanarce. Gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran, a cewar Malam Garba Shehu, mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya ce maharan sun yi tuntuɓa kana ana tattaunawa da su akan batun kare lafiyar yaran da kuma dawo da su gida, in ji Malam Shehu a wani sakon Twitter yayin da yake magana da gwamnan Katsina Aminu Masari. Sai dai jami'in bai bayyana ko Boko Haram ake tattaunawa da ita ko kuma wata kungiya daban. A jiya Talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan Republican masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell yayin wata hirar waya cewa ko da sun saba akan abubuwa da dama, amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa. McConnell, da yake bayyana amincewarsa ga nasarar Biden, ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya Talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da Biden ya samu akan ƙuri'u 232 da Trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Ya zuwa wannan safiya, ƙasarmu ta samu zababben shugaban ƙasa da zababben mataimakin shugaban ƙasa a hukumance, in ji McConnell. Ya ce miliyoyi da dama a cikinmu na sa ran sakamakon zaɓen zai karkata a wani wuri, amma tsarin gwamnatinmu ya tanadi hanyar da za a tabbatar da wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ƙuri'un wakilai sun raba gardama. A hali da ake ciki kuma shugabannin Republican da na Democrat sun ci gaba da tattaunawa a kokarin cimma yarjejeniya akan sabon tallafin coronavirus, batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni. Idan ba a cimma yarjejeniyar ba, lokacin muhimman shirye-shirye zai kare a ƙarshen wata, ciki har da batun tallafi ga Amurkawa da suka rasa ayyukansu wanda yawansu ya kai miliyan 12, da kuma umarnin hana fitar da mutane a cikin gidaje, shirin da ya taimaka wa Amurkawa miliyan 40 suka samu matsugunai a lokacin sanyi. Kudin tafiyar da ayyukan gwamnati kuma zai kare zuwa ranar Juma'a, yayin da ɗan lokacin da aka ƙara yake ƙarewa. Zababben shugaba Joe Biden ya ce ko da 'yan majalisar sun cimma yarjejeniya akan tallafin a wannan wata, tallafin da za a bayar nan gaba zai buƙaci tattaunawar sabuwar majalisa wanda za a rantsar da ita a farkon wata mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da ƙananan yara miliyan 2 a yankin Tigray na ƙasar Habasha aka yanke su daga samun taimakon kayayyakin jin ƙai sama da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Muna matuƙar damuwa saboda idan aka ci gaba da jinkirin isa gare su, za su ƙara shiga cikin mummunan hali na rashin samun abinci, kamar irin abinci da ke taimakawa masu fama da tamowa, da kuma rashin magunguna, da rashin ruwa, da rashin mai, da rashin wasu muhimman abubuwan rayuwa da suka yi ƙaranci a wurin, in ji daraktan asusun ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Henrietta Fore, a wata sanarwa da ta rubuta a jiya Talata. Ford ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsafta kai kayayyaki da ayyukan da ake bukata na jinyar masu tamowa a yankin da ake gwamza yaki, amma tana bukatar daman shiga yankin Tigray da yanzu Addis Ababa ke hanawa. An yanke hanyoyin sadarwa kana an takaita shiga yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar 4 ga watan Nuwamba, lamarin da ya hana hukumomin jin kai kimanta bukatar da ake nema a gurin. A ƙarshe, a jiya Talata a tarzoman Ukraine, 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangan ƙin jinin saka dokar hana zirga-zirga a dandalin tsakiyar birnin Kyiv, inda aka taɓa gagarumin tarzoman shekarar 2014 da ta yi sanadiyar hambarar da tsohon shugaban ƙasar Viktor Yanukovych. Dubban masu zanga-zanga da suka hada da masu kananan kasuwanci sun kalubalanci shirin rufe kasar sakamakon coronavirus wanda za a yi a ranar 8 ga watan Janairu, wuni guda bayan bukin hutun Kirismeti a duniya. 'Yan sandan sun afkawa masu zanga-zangar yayin da mutane suka fara kafa dakunan tashi a dandalin.
Labaran duniya ke nufin saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. A yankin Nasarawa Gom da ke garin Jos a jihar Filato, shugabannin al'umma sun haɗa kai da 'yan sanda da 'yan jarida mata don yaƙi da yawaitar fyaɗe da luwaɗi a yankin. Ga rahoton Zainab Babaji.
Rahoton da ginauniyar da ke yaƙi da cin zarafin mata ta ƙasa da ƙasa, wato Women at Risk International Foundation ta wallafa, na nuni da cewa nahiyar Afirka ke kan gaba wajen ayyukan fyaɗe wa ƙananan yara da kashi 34.4 cikin 100. Kan haka ne shugabannin al'umma a yankin Nasarawa Gom da ke cikin birnin Jos suka haɗa kai da hukumar 'yan sanda da 'yan jarida mata wajen yaƙi da ayyukan fyaɗe da cin zarafin mata. Alhaji Abubakar Abdullahi mai kasuwa, shugaban al'ummar yankin Dutse Uku Jos Jarawa, ya ce suna samun yawaitar rahotannin fyaɗe da luwaɗi.
Wannan fasadan da ake kuma shi ke kawo mana damuwa, muke samun musifu dangane da abin da ya shafi fyaɗe da ludu. A gaskiya muna karo da shi a matsayin sunan shugabanni. Na farko dai shara da ne akan ludu, yara ne kanana daga 'yan shekara 12 zuwa 13. To akwai kuma na biyu, su kuma yara ne, 'yan kanana bai fi shekara 7-7 ba. To irin tsofin kangaye din nan, to anan suke wannan abubban. In muka hada da asibiti muka ga abun har yaron ayi masa rauni, to sai mun hada da hukuma.
Shi ma Alhaji Muhammadu Alma'u, shugaban kungiyar raye yankin Rikos, yace addinan mu duka suna kyamatar ayyukan fyaɗe da luwaɗi.
Muna gayawa matasa su kiyaye wannan masifa, in ma tsafi ne su kauce masa, in kuɗi ne su kauce masa. Saboda haka wannan muna addu'a Allah kariya mana wannan al'amari.
Haji Asaratu Muhammad tace dole sai iyaye sun dauki matakan lura da ya su.
Kullum akan kawo mana kes na rape da luwaɗi, wanda kuma abin yana ci mana tuwo a ƙwarya, especially mu mata. Shi yasa nakan ce mu mata, ina ba su shawara dan Allah su daina cewa sun gaji da yaransu akan cewa yaransu manya su je su rene su. Su waɗannan da suke wajen sukan yi amfani da su, wani zai sa yaron ma a cinye ne, not knowing that akan cewa shi yana nashi uzurin ne.
Ita ko Rahila Makut da ke yankin bayan St. Michael's a cikin birnin Jos ta shaida mun cewa suna zama a matsayin matan unguwa su faɗakar da kansu illar fyaɗe.
Mukan tara kanmu mu mata mu yi magana ma iyayen yara, kuma mu gargaɗe yaranmu, in wani yaro da yake sai ki zo ki faɗa ma mamarki a gida, in kin faɗa ma mamanki mu za mu san da za mu ɗau matakin wannan.
Suwai Bai Yusuf Imam da ke zama ma'aikaciyar asibiti ta ce tana gani da idanta yadda wasu da aka yi wa fyaɗe suke rasa ransu.
Gaskiya yanayin yadda nake gani ba na jin daɗi, don wasu an kawo su ma suna yi kamar sun mutu sun sha wahala saboda ana musu abin da lokacin su bai kai ba, don wasu an kawo su ma daga ƙarshen mutuwa suke.
Shi ma DPO yan sanda na yankin Nasarawa Gom SP Musa Hassan yace jama'a su rika kai rahotannin cin zarafi wa hukumar yan sanda da tabbata za a bi musu haƙƙin su.
Ba ma wasa da irin wannan in ta faru, yawa sun yi kuma an kai su gaban hukunci, kuma wanda yanzu suna prisoner. A shirye muke mu yaki da waɗannan muyagun laifuka da haɗin kansu da ikon Allah za mu ci baburi.
DPO yankin Nasarawa Gom kenan a cikin birnin Jos SP Musa Hassan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Nigeria, masu bukata ta musamman wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na nuna ƙorafin gwamnatin jihar na nuna musu wariya. A buɗaɗɗiyar wasiƙar da suka rubuta wa gwamnan jihar Umar Fitiri sun ce tamkar sun tura mota ne an buɗe su da ƙura. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
sun koka da cewa duk da irin hadin kai da suke ba wa gwamnati kawai yanzu duk garin su na gana da gunan jihar Ahmadu Murfintiri abin ko ya ci tura
Comrade Bitro Richard na makwacin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman wato na kasuwa jihar
mun yi iya kokarin mun yi rubuce-rubuce da dama domin mu ga mai girma gwamnati amma abun ya ci tura
me suke ce muku ne
to za a ce mana an kai wasikan har yanzu ana bin process a yake wasikan ya makale ofishin babban hafsa na fadar gwamnatin jihar Adamawa to kullun a wurin wasikan nan take makalewa kuma ina son ga maka mun ba gwamnatin nan duk wata guduma wanda ya kamata a ce an ba da gwamnatin nan domin ni da nake magana da kai ni ne karanta speech a gaban mai girma gwamnati lokacin da yake neman zabe na kuriyan mutanen jihar Adamawa kuma mai girma gwamnati yayi alkawari da zaran yana hawa wannan gwamnatin in Allah ya yarda dukkan bukatun da muka yi masa koda bai biya duka ba amma kashi 70 zuwa 80 cikin 100 zai awatar mana da shi to amma ina ga maka har ila yau sai dai wani lokacin mu haɗu a filin taro yace yayi har yanzu ba ku zo kun gani ba to kaga irin waɗannan irin abubuwan nan to abubuwan gaskiya mu
shima Mr. John Anthony na bangaren gurago ya ku kada baki ne ma da cewa
kore kuwa takardun da ka gane kwana bakwai ne muka ba shi gwamnatin Adamawa ya zumi ya waiwaye mu a gefe mu nan na kasasu an kafa gwamnati shekara daya yau da wata kusan bakwai ba wanda ya zo waje mu daga gwamnati ya zai tambaye mu menene matsalan da muke ciki har yau mun rubuta wasifu daya ya fi bakwai ko zuwa goma mu ga mai girma gwamna babu wanda ya ba mu respond balle a ce an san ga damuwoyin da yake tattare da mu
kawa yanzu shekwatar kungiyar nakasasu ta Najeriya ta ce fatana sane da halin da nakasasu ke ciki a jihar Adamawa kamar Alhassan Ibrahim Ganye shine ko jami'in hular jama'a na kungiyar nakasasu a Najeriya
alhamdulillah mun zo ne da takardar da muka rubuta ma'ana open letter
mude da
wasiƙar wasiƙa ga mai girma gwamnatin jihar Adamawa a bisa halayyar gwamnatin jihar Adamawa akan mutane masu bukata na musamman
halayya kamar menene
wato alal hakika wannan gwamnatin tunda aka kafa ta ta hawo ta dare ta raga mulki ran 29 ga watan 5 na bara 2019 har zuwa rana ita yau masu bukata na musamman na jihar Adamawa ba su san ana gwamnati ba duk yanda suka bi dungu da sako domin su ga kansu ya isa wurin mai girma gwamnati an toshe wurin
ya ko zuwa yanzu gwamnatin jihar Adamawa bata ce ma komai ba tukunna domin ko na ta kiran daraktan yaran labaran gwamnatin jihar Mr. Solomon Kumanga to amma ko ba dauki wayata ba haka nan kuma ban mata ki sa'a samun kwamishinan hakokin mata da walwalan jama'a na jihar ba Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa namar Amurka daga Yola a Najeriya
Mure Amurka ake saro a shirye na musamman daga Abuja a jamhuriyar Nijar ɗan Najeriya masu gudanar da harkokin kasuwanci a kasar sun ji hankalin juna wajen gujewa tsoma baki a lamuran siyasa na kasar wannan na zuwa daidai lokacin zaben majalisa da kuma shirin zaben shugaban kasar da za a gudanar duk a wannan wata na Disamba Haruna Maman Bako daga birnin Kwanni na dauke da rahoto
A daidai lokacin da jamhuriyar Niger ke kaddamar da yakin neman zaben yan majalisun dokoki na kasa da zagaye na farko na zaben shugaban kasa a zabukan gama gari da kasar ke shiryawa a halin yanzu yan tarayyar Najeriya da ke kasancewa yan uwa na jini na kuddukud na yan Niger da ke zaune a Niger ko kuma masu shigowa domin gudanar da harkokin su ne da kullum kewa yan Niger fata alkhairi game da zabukan su wakana laulami da ma shedi wata kororin su ɗan Najeriya da su kiyaye shiga harkokin siyasar jamhuriyar Niger
sunana Alhaji Dan Talatu Falacha ɗan Najeriya ɗan gige zama a nan birnin Kwanni muna jin hankalin ɗan Najeriya da annan zamne a nan Niger sai ta ka tsantsan daga zaben da za a gabatar suwa mu abinda annan mu ɗan Najeriya addu'a ce dai zamu yi Allah ya sa ayi lafiya a ƙari lafiya wanda Allah ya kaddara yabba kamar mu muna goye mishi baya matsayin mu ɗan wata ƙasa saboda kana ɗan wata ƙasa a ce ka kulla abuta da dan Niger kana dan Nigeria a ce ka kulla abuta da dan Niger ka ce zaka tafi wajen jihar Kura'a kaga bai dace ba tunda ba dan kasa hake ba jan hankalin zaka so yi da tsakanin mu yan Nigeria gaba ɗaya gaskiya mu ta katsan wannan ko abuta ce ta jini ya kamata a ce ka dan sassabuta ta saboda dakka ce ka ja mu kanka matsala da a koma inda an sani da ba ai ba
haka ma da dama daga cikin yan Nigeria da muka sadu da su a jamhuriyar ta Niger sun wa makwabciyar kasar tasu kyaukyawan addu'ar samun sabbin shugabanni na gari tare da ƙara jaddada kira ga sauran yan Najeriya da su kaucewa shiga siyasar wata ƙasa da ba tasu ba
sunana Isu mai leda turin gurale ba kan zabubbuka na Niger muna fatan a yi lahiya a ƙari lahiya mu dai abin da muke so Allah ya ba mai taimakon al'umma mai goyon bayan talaka muna mani Niger fatan alheri Allah ubangiji ya yi lahiya a ƙari lahiya kowane bangare muna goyon bayan kowa sai mai yan Najeriya yan uwan mu gargadi in lokacin siyasa na Niger yana kama yan Najeriya iya kashi sa idanu ne dan Niger ba kasa su bace illa iya ka dai kai mu Niger fatan alheri saboda haka muna jan hankalin yan Najeriya kada su shiga cikin harakar siyasar Niger
Zainu Aliyu na farin ciki kwari da zai wannan zabe lafiya kuma a kare lafiya ina wa yan Najeriya kowane iri ne gargadi guda ne yanda ya tura mutunci an ka tabe shi mutunci a bisa gaskiya zan hada musu su tsare mutuncin su hatta da zabe ne ba san dai ba mu register nan wanda zai zabe nan kasa ko ba gaba to ya tsare mutunci ne iya gaskiya iya yanda aka tarbe shi
mutsala daga gwarba abin da afata mu ga wanga zabe da ai Allah ubangiji ka ba mai ikon raka amana da alƙawari insha Allah za mu kokari mu kama bakin mu sa irwa ga akan abin da za a yi kuma ina gargadi ga mutane namu Allah ya sa su zamanto cin ta mu dauran ki daya kowa ga sa baki daga lamarin da ba nashi ba
sunana ta neman daga Rauji to don Allah ina wa yan Najeriya yan uwa kira hankalin su kaman zabe na Niger kai ka sa kunnuwan ka saurara kai wani katsa London daga yanayi na kasa wanda ba naka ba a matsayin mu yan Najeriya kuma muna shigowa ne albarkacin wannan kasa a wannan zabe wanda ke ton karuwa daga cikin wannan yanayi muna fatan Allah ubangiji ya nuna mana karshen sa kariya lafiya
zabubukan na jamhuriyar Niger za su wakana a ranar 27 ga wannan wata idan Allah ya kai mu inda za a gudanar da zabubuka na yan majalisun dokoki na kasa da zagaye na farko na shugaban kasa a jamhuriyar ta Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu a makon jiya an saurari kaɗan daga cikin muryoyin waɗanda suka halarci taron yanayi wanda ya gudana a birnin Kaduna yau a cikin shirin za ku ji ɗan takaitaccen bayanin da ɗan rajin kare muhalli Umar Salih Anka ya yi a game da kasidar da bako mai jawabi a taron yanayin na Kaduna a Farfesa Sambo ya yi a yi sauraro lafiya
Professor Sani Sambo kwararre ne daman a wannan bangare yayi ta'aliki akan hanyoyi da yan Najeriya suke samun abinda ake kira talauci na wajen samun makamashi wato akwai matsaloli da suka shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kudin na cewa shi makamashin nan da muke so a yi amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a so wannan ne yasa ya zauna ya yi bincike ya kawo hanyoyi musamman yanda ya na yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake sarar bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na Najeriya da kwararowar hamada
shi kuma shugaban hukumar da ke yaki da zaizayar kasa da ambaliyar ruwa wato NUMAP Dr. Salisu Dahiru wanda ya wakilci ministan yanayi na Najeriya Dr. Abubakar Mahmud ya yi tsokaci ne a game da bukatar da ke akwai ga kasashe domin daƙile matsalar kwararowar hamada
Dumaman yanayi dole sai kasashe na duniya baki daya ko ku kasashe da suke manne da juna sun hada kai sun rinka daukan matakai daidai da ainihin matsalar da ke damun su in ya shafe su baki daya kuma wasu abubuwa duniya ne gaba daya za ta dauka wasu abubuwa kuma da suka shafe dumaman yanayin nan kasa a wani ko a gwamnati ce sai hada jama'an kasa ba gaba daya akwai nauyi da ya rataya wayar su kin ga abin da ke kawo dumaman yanayi mafi sauki kaman a Africa da su Nigeria da sauransu kin ga sasare da zuzuka da ake ba da fautawa itatuwan nan suna ba da taimako na kariya don rage dumaman yanayi ta hanyoyi biyu iskan da ke jawo dumaman yanayi carbon dioxide shine mafi yawa su itatuwan nan su suka shaki carbon dioxide amma idan ya kasance an riga an sassare su ke zukewa sinadarin da ke to idan ba sa jin ga ba za su zuke ba
jihar Kano na daya daga cikin jihohin da suke fuskantar barazanar kwararowar hamadan to nayi wa Dr. Kabiru Ibrahim Getsu commissioner yanayi a jihar ta Kano tambaya a game da matakan da ake dauka a jihar domin shawo kan wannan matsalar
daya daga cikin hanyoyi da muke bi shine wato muna hada kai da kungiyoyi masu zaman kansu da suwal goma da kansu kamar misali wajen tabbatar da tsaftar muhalli din wajen share fatoci da sauran ayyuka muna da tsari a jihar Kano ma wanda muke ba kungiyoyi na sa kai kayan aiki wanda za su yi amfani da su da kansu tabbatar cewa sun inganta muhallin su Kano gaskiya ne tana daya daga cikin jihohi da suke da barazana ta kwararowar hamada alhamdulillah akwai tsare-tsare da kuma kokari da ake yi a wajen ganin cewa an dakile wannan daya daga cikin abin da muke yi shine tabbatar da cewa ana shuka bishiyoyi akai-akai ko a wannan damuna gwamnatin jihar Kano ta shuka bishiyoyi miliyan 1 wanda muna so kuma damuna mai zuwan Allah da zamanin ka mu shuka miliyan 2 sannan banda wannan kuma muna da shelter beds wanda muna kokari wajen tabbatar da cewa inda aka samu matsala ko wasu bishiyoyin sun mutu ko kuma an samu bata gari sare ana zuwa tabbatar cewa an sake dasa wasu bishiyoyi sannan kwana-kwana nan muna aiki akan doka ta gandun daji wanda kwana nan in Allah ya da wannan doka zamu mika ta majalisar zartarwa wanda daga nan kuma za a tura ta majalisa ta dokoki domin ta zama doka wanda an tanaji hukunce-hukunce musamman ma ga masu wannan al'ada ta sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba
a nasa bangaren kuma ɗan raji kuma ma'aikaci a ma'aikatar yanayi na jihar Sokoto shi kasani turan kawa yayi bayani ne a game da yadda matsalar take a birnin Shehu
yanda al'amura ke tafiya kamar irin Sokoto a hankali muna tashi daga Sudan Sabana zuwa Sahel Sabana so bi ma'ana a hankali mun fara samun kanmu cikin Sahara
to menene kuma ya kai ga haka ina mafita
to abin da kai ga haka na daya shine babban matsala na mutane musu riga sun dogara ga sare itace domin girka abinci domin noma sare itace domin gine-gine na zamani da yau da kullum su wanda yake ya zo ne sanadiyar yawan al'umma da muke fama da shi ya zo kuma har yanzu ba mu kai ga shirye cewa ya za mu yi mu saisaita shine kullum ala kulli halin ya kamata a ce akwai wani abu da muke kira environmental education kezan ana sanar da al'umma muhimmancin wannan itatuwan ga rayuwa so duk sanda zaka sare wannan to zaka yi kokari ka shuka uku ko hudu ko biyar
sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su sai Solomon Abu ni Aisha Ma'azu ke muka fatar alkhairi ma'assalama
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Gambara shi ne nan ga wannan bakun ne da jaridan Kalara ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da tarutu mana cewar tsohon darakta din ya tana bidin din kasar Jamhuriyar Kamaru madaka gwamnatin kasar CRTV Ahmadu Bamulke har yanzu dai yana garkami a gidan yayi da ke birnin Yaounde na kwandan wanda haka ya kwashe sama da kwanaki 1600 a gargaɗi kuma har yanzu ba yake masa shar'a ba. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta hangoma da cewar yanzu dai minista mai bayar da manyan kungiya na kasar Jamhuriyar Cameroon Musa Talba Mala ya ja kunnen manyan kafanukan da aka ba su aikin manyan gine-gine musamman ma na manyan hanyoyi a kasar domin cewa su yi kokari na kammala aikin su wanda aka ba su na cikin shekara 2020 da kuma 2021. Jaridar Quotidien ta hangoma da cewar wanda kasar Jamhuriyar Cameroon ta jingina wa shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara wajen sake rantsuwa da ya yi karo na uku wanda zai sake kwashe tsawon shekaru 5 ya sai wada gudanar da harkokin tafiyar da gwamnatin kasar wanda ta haka zai kwashe shekaru 15 kenan akan madafun ikon kasar. Jaridar Mediation kuma cewa ta yi kungiyar lafiya ta duniya OMS ta mika wa shugaban kasar Jamhuriyar Cameroon Mr. Biya lambarin bodo musamman wajen kokari da ya yi na dakile cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridar Generation an da ita kuma ta hangoma da cewa yanda yanzu haka manyan kamfanoni da masana'antu a kasar Jamhuriyar Cameroon suke ta turuwa zuwa gidajen goyon marayu da kuma inda ake killace tsofaffi da makamantansu wajen mika musu gudunmuwar su musamman ma nan da za su gudanar da bukukuwan Kirsimeti a wannan shekarar kamar kowa da kowa. Za mu kammala shirin da zamu na wannan makon ne da jaridar Afrin Media an tabbatar mana cewa yanzu dai maharan Boko Haram suna ci gaba da hada-hadar su musamman ma a kan iyakokin kasar Najeriya, kasar Cameroon da kuma kasar Jamhuriyar Chad inda suke ta kai hada-hadar su ba ji ba gani kan al'ummar da sai musu gani ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Yanzu lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da Bahrain suna da kyakkyawar alaƙa tsawon shekaru. A ranar 1 ga watan Disamba kasashen biyu suka fara tattaunawa ta farko tsakaninsu. Inda suka fara da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani. Sakataren Pompeo ya yi ba wa Bahrain saboda sanya hannu kan yarjejeniya Abraham mai cike da tarihi wacce ta daidaita alaƙar ta da Isra'ila. Kasa ta biyu daga cikin kasashe hudu da suka yi hakan ta yadda za a bude haɗin gwiwa tsakanin fannoni da dama da suka hada da yawon bude ido da ilimi da kasuwanci da kuma tsaro.
This is a sign of hope for the region as it moves past stale, outdated thinking to which no one should want.
Yace wannan wata alama ce mai kyau ga yankin yayin da yake shiga wani sabon babi. Kowan tunani ne a ce babu wanda ke son dawowa kuma ina da yakinin cewa ƙarin ƙasashe za su bi sahun shugabancin Bahrain. Nuna girman ƙasa baya nuna tasirin da za ta yi a fagen duniya. Bugu da ƙari, Sakatare Pompeo ya bayyana matsayin Bahrain a matsayin abokiyar ƙawancen tsaro ga Amurka. Ya kawo misalai da taimakon da Bahrain ta bayar wajen fatattakar ƙungiyar ISIS ta hanyar ƙaddamar da hare-hare ta sama akan kalifancin yaudara. Sannan ya lura da rawar da Bahrain ta taka wajen karɓar bakuncin komandar rundunar sojan ruwa ta Amurka a hedikwatar rundunar sojan Amurka ta biyar.
That allows us to collaborate across the board from fighting terrorism to safeguarding the passage of goods in the Gulf.
Yace wannan yana ba mu damar hada kai daga yaki da ta'addanci zuwa kiyaye safarar kayayyaki cikin tekun fasha ba tare da fuskantar hare-haren tekun Iran ba. Sakatare Pompeo ya lura cewa gwamnatin Iran ita ce barazana ta farko ga tsaron yankin Gulf da mutane masu son zaman lafiya a duk fadin yankin.
I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support of our maximum pressure campaign.
Yace ina son na godiya Bahrain da jama'arta bisa goyon bayan da suka ba mu na yakin matsin lamba wanda ya ware keren gefe guda tare da nasarar datse dubin dubata biliyoyin daloli da mummunan tasirin teren da ta'addanci. Abinda kasashen Bahrain da Amurka suka hada inda Sakatare Pompeo babbar hanyar fahimtar manufofin kasashen waje. Maganar gaskiya, muna kallon duniya yadda take.
We recognize the violent nature of the revolutionary Iranian regime.
Yace mun lura da irin halin tashin hankali kan mulkin gwamnatin Iran. Kuma mun fahimci cewa idan aka zo batun fuskantar Tehran da sauran batutuwa masu muhimmanci, Isra'ila babbar kawace ba damuwa ba. A cikin makonni masu zuwa, wasu tawaga guda biyar daga ma'aikatar harkokin wajen da sauran hukumomin Amerika sun haɗa da takwarorinsu na Bahrain don tattaunawa kan fannoni kamar horas da sojoji, ƙarfafawa mata, ƴancin ɗan adam da kuma haɗari da ke tattare da hanyoyin sadarwa na G5 na jam'iyyar kwaminisanci ta China. Sakatare Pompeo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa waɗannan tarurrukan za su aza tubalin kulla kawance da ya fi ƙarfi tsakanin Amurka da Bahrain. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu faro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruku Musa da ni jagoran shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.